بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته سافير أسبر شدا غوتن جماد الآخرة شكرا تدبور داري هدار بإند شدا bayan hijirar manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wa ala alihi wasallam wanda ya dace da lissafin 6 ga watan December 2024 wannan shine darasi na 81 cikin jerin darussa daga littafin as-sunna wallafar al-imamu Abubakar ibn Abi Asim mala ibn Abi Asim wanda ya rasu hijira shekara 287 wannan littafi nashi na daga cikin muhimman littafai wanda suke bayani akan aqida ta al-sunna wal jama'a akan manhajin salaf wato manhajin magabata na ƙware Allah ya saka musu alkhairi malam yana ci gaba da yi mana bayani akan manhajin magabata wajen hulɗa da shugabanni tun daga kan umarni da yi musu nasiha umarni da yi musu addu'a ta gari da kuma umarni da yin haƙuri akan zalunci da cutarwarsu za mu tashi a lambar babi na 191 inda malam ya ce babun kaifa nasihatu ar-ra'iyati lilula babun dake bayani akan yaya mabiya suke yi ma shugabanni nasiha mun ji cewa dai nasiha wajibi ce mun ji ma'anarta to yaya ake yin ta aikace qala haddathana amr ibn usman qala haddathana baqiya qala haddathana safwan ibn amr an shuraihin ibn ubayd qala iyad ibn ghanm li hisham ibn hakim ألم تسمع بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم من أراد أن ينصح لذي سلطان فلا يبده علانية ولكن يأخذ بيده فيخلو به فإن قبل منه فذاك وإلا كان قد أدى الذي عليه wannan babi malam yace daga wannan hadisi ya karbo shi daga Amr ibn Uthman Amr ibn Uthman ibn Sa'id ibn Kathir kenan cikin malaman sa shi kuma yace daga Baqiyatu ibn al-Walid Baqiya ya'ni ibn al-Walid Baqiya shi kuma daga Safwan ibn Amr ibn Harmin ko Haramin as-Saksaki yana da hadisi a cikin Muslim da al-Arba'a da Bukhari a cikin al-Adabul Mufrad shi kuma yace daga Shuraih ibn Ubayd al-Hadrami kenan al-Shami قال يتي قال إياد بن غنم إياد ابن غنم الفهل القرش يعني لك سكين متان دسك مسلم تا قبدا حديبية كما يجي حديبية دو سوران يكي اكين دا اكي اباين تا أزاما نسيدنا وبكرين يعني لأشو كماندا سكين كماندو جن دو سكي فتح العراق يكي اكين دا اكي نسو خالد ابن الوليد يعني لك سكين واتو من يوم كماندو جي دو سكي ونن يكي يا رسول دا ولي a zamanin Sayyidina Umar shekara ta 20 bayan hijira mu rike wannan ya da muhimmanci wajen tabbatar da ingancin hadisin nan cewa Iyad ibn Ghanm ya rasu ne shekara ta 20 bayan hijirar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam to shine yace ma Hisham ibn Hakim ibn Hizam shi ma sahabi ne yace mushi alam tasma bi qauli rasulillahi sallallahu alaihi wasallam kai Hisham baka ji abinda annabi ya faɗa bi sallallahu alaihi wasallam da yake cewa man arada an yansaha lizi sultani wanda yake so yayi nasiha ga ma'abucin shugabanci fala yubdihi alaniyata kai yazo ya to ya tallata shi a gari kai ya mishi abude kai ya aika mishi da open letter ko yazo kan mimbarin sa ko yazo gidan radio ko TV ko jarida kai ya haka walakin ya'khudhu bi yadi ya kama hannun shugaban fa yakhluwa bihi ya kebance wuri da shi فإن قبل منه فذاك يا مثلا نصيحه daga shi sai shi idan ya karba to shikenan ya samu abin da yake nema na nasara wa illa in bai karba ba kana qad addallazi alayhi yayi abin da ke kansa shi ya sauke nauyin sa wannan hadisi malam yace Sheikhul Albani yace hadisi ne sahihi haka shi ma wannan Jabir al-Juwaybira shi ma ya inganta shi duka mazajin shi amintattu ne in banda baqiya wanda ake tuhuma da tadlisanci kuma gashi ya ce haddasa na saboda haka babu matsala kenan Al-Imam Ahmad ibn Hanbal ya ruwaito shi da wata kissa da ya ruwaito tare da hadisin cewa wannan abin ya faru ne a lokacin shi Iyad ibn Ghanim yana yi wannan shugabancin a cikin komandoji sai ya samu wani mutum da wani kuskure sai ya mishi horo mai tsanani yana cikin horon shi sai kai Hisham kaga abin yayi tsanani sai ruwaye mai tankiya yace me yasa kake irin wannan wannan ai ba daidai bane wannan ai zalunci ne to sai Iyad din ya fusata sai ya bar wajen kawai ya shiga gida sai bayan kwanaki sannan sai sake zuwa suka hadu ya ga dai haimu yana fushi da shi yace kai fushi me kake ta yi saboda na ga ya ma gaskiya yace to kai haka ake fadin gaskiya zaka zo cikin mutane ina shugaba ina cikin hukunci na ka zo kawai kaman katsalanda sai yace mishi alam tasma qaular da qaular sai sai kai baka ji annabi ya ce kaza 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 ba karshen hadisi yace kana so ne in yi amfani da fushin da nake cikin hukunta ka inda na kashe ka gazininka ya tafi a banza ba da sirta maqtulus sultan me yake ne maqtulus sultan shine idan shugaba ya kashe mutum babu kisasi babu diya wataƙila ma a lahira ma ba za a bukadin shi domin idan ya kashe shi ne da ijtihadi ko da ya kuskure walahu ajrun wahid ba kaman wanda aka kashe ne wan qutila mazluma faqad qala lil-wali sultanan fala yasrif al-qatl ba kana so ne aka mutu ga banza a kashe ka a banza har kake so haka ya gaya masa to wannan hadisin Sheikh Al-Albani shi ya inganta shi saboda wannan bayani da ya ambata Al-Ahmad Al-Hanbali ya ruwaito shi haka nan zamu ji wata riwaya da malam zai kawo wanda ita ma hakim ya fitar da ita da kuma waninsa kamar al-Imam Ibn Asakir a cikin Musnad ash-Shamiyyin to tababar da ake kamar da shi kanshi Sheikh Al-Albani ya faɗa yake cewa illa anni lam ajid li shuraih min iyad wa hisham sama'an wa in kana tabi'iyya wannan tabi'in mai suna shuraih ibn ubayd al-hadrami ba a samu inda qarara aka zo da bayani cewa ya ji riwaya daga shuraih afwan daga iyad ibn ghanim da kuma hisham ibn hakim ba abinda aka samu shine cewa ya ji daga muawiyah dan abi sufyan radiyallahu anhu ma kamar da bukhari ambata cikin at-tarikhul kabir kaga Muawiya kuma ya rasu shekara 60 ne bayan hijira sannan kuma an ce ya ji riwaya daga Fadala ibn Ubayd kamar yadda ibn Makula ya fara kamar yadda yake shi kuma Fadala ya rasu ne shekara ta 53 bayan hijira to amma mutanen da suka rasu da wurwuro irin waɗancan na shekara 20 bayan hijira kai da ma mai shekara 25 bayan hijira bai ji daga gare shi ba wasu malamai suna ganin wancan ma Fadala bin Ubayd ma bai ji daga gare shi ba don ya zama bai ji daga Fadalatu ba domin ba bai aula kai ya ji daga waɗanda suka riga yi Fadala mutuwa saboda haka sai ya zama cewa hadisin ya samu tataɓurza a wajen malamai Sheikh Al-Albani shi ya karkata zuwa ga inganta shi Al-Haythami a cikin Majma'uz Zawaid shi kuma yace yana da tahaffuzi Albani ya ambaci wannan cewa da tahaffuzi saboda Shuraihu duk da ya ji daga Muawiya ya ji daga Fadala amma dai bai ji daga waɗannan manyan sahabbai da suka waɗanda suka mutu da wurwurin nan ba kamar da Ibnu Hajar ya ambata a cikin Tahzibul Tahrir amma Ibnu Hajar yake cewa na yi mamakin yanda mizi kawai yace ya ji daga wani bai ishara akan yadda ya saba cewa akwai inqibai tsakankani ba to wannan shine matsalar da hadisin ya samu ta wannan fuska amma zamu ji mutabar ga ta nan da malai yake cewa haddathana Muhammad ibn Auf qala haddathana Muhammad ibn Isma'il haddathana abi an damdam ibn Zur'a an Shuraih ibn Ubayd qala Zubair ibn Nufair qala Iyad ibn Ghanim da Hisham ibn Hakim kaga nan ya kawo ya ambaci wani tsakankani wani yace riwaya hakim mai kun Shuraih ibn Ubayd an Iyad ibn Ghanim ko kaga sai ya ambata yace qala Zubair ibn Nufair qala Iyad ibn Ghanim da Hisham ibn Hakim awalam tasma rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yaqulu kai baka ji ma'aiki yana cewa man arada an yansa halizi sultanin wanda duk yake so yayi nasiha ga mashugabanci fala yubdihi alaniyatan kada yaje ya masa magana shi a cikin mutane walakin abinda ya dace li ya'khud bi yadihi wa li yakhlu bi ya rike hannunsa ya kebance da shi fa in qabila minhu fazaka in ya karba to alhamdulillah wa illa in bai karba ba kana qada addallabi alaihi yayi abinda ke kansa wannan riwaya ga ta nan kamar da ake gani isnadin ta sahihi ne mazajanta dukkanin su mazajin wanda suke amintattu in banda Muhammad ibn Isma'il ibn Abi Ayyash ne wannan Muhammad ibn Isma'il ibn Ayyash wannan shi ko dha'ifi ne to kaga sai ya zama ya taqawa bidhalika shi da wancan sun samu su karfafi juna kenan ya sake cewa haddathana Muhammad ibn Auf qala haddathana Abdul Hamid ibn Ibrahim Abdul Hamid ibn Ibrahim al-Himsi wannan shi ma ibn Hajar yana cewa saduqun illa annahu dhahabat kutubuhu fa sa'a himbuhu malami ne wanda yake mai gaskiya amma ya taba asarar littafin sa ta hanyar gobara sai hadda shi ta lalace zaka idan ya ruwaito magana sai an gwada ta da hadisan amintattu idan ta dace sai a ce yau bai samu wannan matsala da ake tsammani ba idan ku yi infiradi to ba za a karba ba musamman idan ya zama na masu riwayar da ke riwaya daga gare shi an iya gano cewa waɗannan ɗaliban shi ne na bayan ya samu wancan ibtila'i kamar yadda aka sani a cikin musalahul hadith shine cewa an Abdullah ibn Salim an Zabidi an al-Fadl ibn Fadala yariduhu ila ibn A'id yariduhu ila A'id ila yabu yariduhu ibn A'id ila Jubair ibn Nufair aga nan ma an sake samun wata hanya daban an Iyad ibn Ghanm qala qala li Hisham ibn Hakim yace ma Hisham alam tasma ya hishamu rasulullahi sallallahu alaihi wasallama yaqulu id yaqulu sanda yake cewa man kana indahu nasihatan lidhi sultanin wanda yake da wata nasiha ga sarki ko shugaba falyakhud bi yadihi sai ya kama hannunsa falyakhlu bihi yake banta da shi fa in qabilaha qabilaha in ya karba to an ci nasara wa in raddaha kana qad addallazi alayhi in yatun kude to kai abin da ke kanka wannan riwaya ce ita ma tabbatacciya in banda wancan matsala ta Abdul Hamid ibn Ibrahim al-Himsi shi kanshi ibnu Abi Asim ya fitar da ita a cikin tafin shi al-Ahad wal Mathani haka nan kuma Tabarani ya fitar da ita a cikin al-Mujamul Kabir haka nan Hakim ya ruwaito ta da kutankucinta da waccan kisa irin ta cikin Muslim Imam Ahmad ibn Hanbal haka nan kuma an ruwaito shi mauqufan wani shahidin shi mauqufan alaihi ala Abdullah ibn Abi Aufa an tambayi Ibn Abbas Sa'id ibn Jubair ya tambaye shi yace Allah shi gafarta malam ina da magana da nake so in fada ma sarki hal unkiru alaihi alanan hal unkiru alal imami alanan qala la yace a bal darihi bidhalika sirran yace kai mishi mudara ka gaya mishi mudara shine ka gaya mai cikin sausauci cikin magana na tsatsiya ka gaya mai ita kai da shi ake bance a sirrance to kaga wannan ma zai zama mutaba'a zai dai zama wato shahidi amma munkufi daga Ibn Abbas in Allah ya kara masa yadda haka nan ga hadisin Usama ta dan Zaid wanda ke cikin Bukhari wanda aka tambaye shi aka ce ko kuma aka tuhume shi wasu suka tuhume shi me yasa baka gaya wa Usman gaskiya amma taba ganin kai wa'azi ka ce abin da yake bai kyautawa ba yace in na fada mishi sai kun san na fada mai ai ba sai kun san na fada mishi ba yana cewa yana gaya mai gaskiya amma shi da shi yace haka lokacin da mutanen Sham mutanen Iraki suka nemi su zuga Abu Darda cewa lalle ya kamata ya fito ya nuna ba wato rashin amincewarsa da wasu policies da aka aiwatar zamanin Sayyidina Uthman yace a ni ba zan zama wanda zan bude wata kofa wanda ban san iya bala'in da zai faru daga bude ta ba ce ba zan zama farkon bude ta ba saboda haka wannan shine kamar yadda aka sani shine al-asl game da yima ainihin wato yima shugabanni nasiha akan wasu kurakurai da suka aikata a shugabanci ko a tafiyar da al'amuransu ko a gudanarwarsu wannan shine ainihin abin da ya dace da mazhabin salaf sai dai akwai istisna'at ya halasta mutum yayi wa'azi
akan wani kuskure wanda shugabanni suke yi haka a matsayin abin na kuskure addini ba tare da ya ayyana wani da yake ba. Misali yanzu ka zo kai wa'azi akan haramcin sata dukiyar gwamnati, akan haramcin magudin zabe, akan haramcin babakere, akan haramcin zalunci da rashin yin abin da ya kamata, ka ja ayoyi, ka ja hadisai, ka yi wa wa'azi kan mai uwa da wabi. Kamar da ake yin wa'azi a masallaci ya zama an yi wa'azi akan wasa da sallah, a ciki akwai masu wasa da sallah ko wanda ba sa yi, an yi wa'azi akan a yi biyayya iyaye, a ciki akwai wanda wa'azin ya shafe shi, akwai wanda bai shafe shi ba. To haka idan ka zo kai wa'azi a masallacinka ko a karatunka ko a mambarinka ko a gidan TV akan wani abu da ya shafi haƙƙin shugabanci, haƙƙin al'umma akan shugabanni, ba wai ka ayyana da gwamna wane nake ko da ciyaman wane nake ko da sarki wane nake, to babu wannan. Amma ka yi magana a kai, to wannan ba laifi ba ne, wannan kuma baya cikin abin da ake magana cewa babu kyau. Na ɗaya kenan. Na biyu, yana halasta kuma ka yi ma shugaba nasiha idan yana wajen, fi hudurihi, ka fuskance shi da nasiha. To wannan ba mai iya yin haka ma sai jarumin malami wanda zai ce malam Allah gafarta malam ko Allah jiwa ne ko ranka ya ɗe kaza da kake yi, ka ji tsoron Allah ba daidai ba ne, me yasa ka yi kaza? Wannan sahabbai sun yi shi, sayyidina Ali ya yi ma Umar, sayyidina Umar ya yi ma Abubakar, wane ya yi ma wane a gaban sarakunan manyan malamai cikin malaman musulunci sun yi a gaban sarki, su faɗa mishi magana wata ke ta nasiha, ba wai ta zagi da cin mutunci ba, a faɗa mai a ja mishi ayoyin Alƙur'ani, a mai nasiha, a tsoratar da shi. Wasu shugabannin hakuka suke fashewa da shi. Mala ya taɓa yin wa'azi da wani hadisi na Ibn Abi Hazim, ba ku yi tunawa, wanda yana cikin abin nan Sunan Darimi. Ibn Abi Hazim wanda zamanin sai da Sayyidina da Imam Malik, sarkin ya zo gari, ya zo Madina, ya ga duk malamai sun zo sun gaishe shi a masaukin shi, ya tambaya ya ce akwai wani malami da ya kamata a gani a nan da ba a gani ba? Aka ce eh, sai dai wane shi da ba ruwan shi da sarakuna. Ce to ku kai ni gun shi. Aka kai shi wurin shi, yace ce me yasa kowa ya zo kai baka zo ba? Yace to da ni ban da bukata a wurinka. Ce to na zo ka mun nasiha ne. Yace ka kyale ni, ka sauƙaƙa mini, don Allah ka mun ahuwa, ba zan samu lace a sai kai. Ce to in na maka fada abin da kaje kai ka dawo kanka. Ya mai nasiha mai tsafi, har sai da sarkin ya kuka. Ina nan a kissa sananniya ce, ko kuma cikin Sirar Al-Ibn Bala ba ganta, da haka malamai suna yi. Su Abu Hanifa sun yi, su Imam Shafi'i sun yi, su Ahmad Ibn Hanbal, duka wannan shine a gaban sarkin. To wannan kaga ya bambanta da wanda yake zuwa ya can ya yi a nesa, da za a kawo shi gaban shugaban, wani fitsari zai awaddan shi. Wannan ba jarumta ba ce. Ba jarumta ba ce wannan. Sannan har ila yau malamai suka ce yana iya halasta idza tahaqqaqatil maslaha, idan wani malami wanda yake gogagge masani ko wani wanda ya isa ya faɗa aji, ba wai yan tagajen kowa ya ce sai ya sa baki a cikin harkar rayuwar mutane ba da shugabanci ba, wani malami da yake da ƙarfin murya, wani mai faɗa aji, wani wanda ya isa daga wata gaba ko wani batu ko wani abu da ya dace, wanda in ya sa baki ya yi magana za a samu maslaha a addini ko rayuwar mutane, to zai iya wannan. Wannan kuma yana yawo ne tsakankanin masale da mafasid da kuma ijtihadin malamai da suka kai su ijtihadi. Kaga ya bambanta da abin da ƴan tagajen suke. Kuma ƴan tagajen su ba sa iya irin wancan da ake yi a gaban sarkin. A yanan mun karanta tarihin Ibn Taymiyyah ko? Ibn Taymiyyah da ya je gaban Qazan ya fara wannan jawabin, wanda suka raka shi suke sun ɗauka ma ba zai fito da rashi ba. Irin maganganun da ya yi a wajen sun ɗauka cewa to yau fa malam kawai ya jawo kanshi kisa, sai dai a ba mu gawa mu je mu mata sutura, saboda irin wato abin nan, irin jarumtar da ya nuna ta faɗan gaskiya a gaban wannan sarkin. Haka Imamun Nawawi sun yi haka da Baybars, Az-Zahiru Baybars, wanda wani kasurgumin sarki ne wanda shi ma ana tsoron shi da ta'annati wajen kisa da zalunci, ana mugun tsoron shi. Amma kai Imamun Nawawi ya tsaya a gaban shi ya gaya mai gaskiya shi da shi. Haka kafin Imamun Nawawi, haka wancan malamin mai suna shi da ake mishi laƙabi da Sultanul Ulama, Izzuddin ɗan Abdulsalam shi ma a gaban Qutus al-Amiru Qutus as-Sultanu Qutus shi ma ya tsaya ya gaya mai maganganu lokacin da sarkin ya ce a ce duk mutane su zo su biya wani haraji mai tsanani wanda zai talauta mutane ya ce ba za a biya mutane ba za su biya ba ce saboda me sai ce saboda taskokinku na sarakuna da matanku da ƴanku cike suke da zinare da azurfa da lu'ulu kuma dukiya al'umma ce ya ku fito da shi ga baki daya sai in wannan kuɗin sun ƙare sannan za a ce musulmi su biya haraji ce haka ce ce kware ku haka nace yake kuma sannan da wane ya kirga wasu manyan komandoji a cikin rundunar sojoji duk waɗannan su ma dukiyar musulmai saboda asalin su bayi ne aka siyo su da dukiyar musulmai kuma musulmai ba su yanta su ba saboda haka su ma su fanshi kansu in ba ka ba suna na matsayin bayi su zo da kuɗi su fanshi kansu tukunna sannan su zama yaya dole kuma haka kai ya dinga sa musu price tag cewa wane ne zai kai miliyan kaza dirhami miliyan kaza yana nan duka a cikin tarihul Islam da zahiri to kaga wannan malamai na Allah haka suke nan kusa Malam Abubakar Gumi Allah ya gafarta mishi Malam Abubakar Gumi haka aka ce shagari da baban gida da duk shugabannin kasa da suka yi zaman da shi in banda wancan da daura din nan shi suka samu matsala kai ko haka suke tsoron ma Malam Abubakar Gumi suke ko ba zagin su yake ba ba batanci yake musu ba ba yarfi ba ba kiran su yake da sunaye na zolaya ko habaici ba a tashi yake daga Kaduna ya hau jirgi da kudin sa yake hawa jirgi ya tafi Lagos lokacin yaje saukai ne ma appointment ya gansu ya musu nasiha ya ce ayi kaza a bar kaza kaza da naga an yi bai dace ba kaza da aka yi ya dace sannan sai ke hawa jirgi wa shigar da wabin shi ba za ka taba ji Malam Bagum ya zo karatu kaje yana irin abin da ake dinna yanzu ba za ka taba ji ba jama'a saboda haka jama'a mun gaya kanmu gaskiya wannan abin da ake ba addini bane mutane su tasu shugabanni sai ta sukan su a cikin karatuka ba addinin sunna bane mu gaya kanmu gaskiya ba manhajin ahlus sunna bane kuma galibi wanda suke yi maganar ma ba ta kai kunnan shugabannin in ba da social media ba ba su kai abin ya kai kunnan shugabannin ba saboda ba wasu ne wato wasu ma irin abin da ake ce ma ruwai bidani mu masu sauraron su mu talakawa mu suke karasa wa bakin ciki kawai ka zo sallar juma'a mai ko a maka wa'azi sai a zo a ƙara tayan maka da hankali fiye da wanda kake ci ka wuni baka jin sukuni saboda an tsorata ka akan cewa batun haraji batun ƴan fansho batun minimum wage batun magudin zabe batun corona a tayan maka da hankali ba a gaya maka Allah ba a ce kuma wai wannan wai shine hudubar juma'a to annabi dai shi da aka ce yana hudubar juma'a sallallahu alaihi wasallama tiga labaran hudubar shi na aka ce abin da yake shine wasiya da jin tsoron Allah ya tuna musu lahira ya musu maganar mutuwa ya musu maganar kabari tsayuwa gaban Allah duk hudubar annabi ba sa wuce wadannan batu akan addinin da Allah ya kawo ya ce abi amma wasu batutuwa na rayuwa to suna da mahallinsu daban mu kuma yanzu ana ganin ma wanda yake irin wannan to wai hudu ba yake wai ta gargajiya Allah malam ka duba ga yanda shedan ya rikita mutane kwakwalinsu ko kuma da sunan sunna yake wannan ko da sunan ahlus sunna yake wannan in dai a cikin karatu ne ba za ka ga wannan abinda mutane suke in dai a cikin karatu ne amma a cikin bakunan su zaka gani to kuma saboda dan adam yana da wata dabi'a duk abin da yake ta yi har ya saba ya dade yana yi sai ya ga cewa kai wannan abin daidai ne ran da aka ce ba daidai bane dole a yi rigima da shi to zaka ba dan adam uzuri akan wannan dabi'ar sa ce amma wannan ba zai hana a faɗa mishi cewa kaza fa bai cikin karatu ba in dai a cikin karatu zaka karanta cikin littafin ahlus sunna da nadda da na yanzu wannan abin da muke karantawa nan shi zaka kai tun daga littafin nan wannan dai kaga shekara fiye da 1200 haka in karanta na kwanan nan sawa'un na Sheikhul Albani ne na Bin Baz ne na Uthaymeen ne na Abbad na Abdul Muslim Abbad ne duka haka za ka gani Sheikhul Albani a cikin Mukhtasar da yin sayin Muslim muna nan da shi tafi mai muhimmanci sosai a ilimi Sheikhul Albani da ya zo kan wancan hadisin na Usama yana cikin Bukhari da Muslim ko yake cewa ya'ani al-mujaharata bil inkari ala al-umara'i fil mala'i abinda aka hana an hana ka fito karara kana sukan shugabanni a gaban talakawa li anna al inkara jiharan saboda irin wannan sukan yukhsha ma yukhsha mimma yukhsha aqibatu ana tsoron karshen shi kamattafaqa fil inkari ala Uthmana jiharan id nasha'a minhu qatlu, kamar yadda ake jin tsoron irin abin da ya faru sai na Usman daga sukar da aka yi masa ne ta tumfaye zuwa ga aka kashe shi. Na tabbata muku ta magana mai hadari, na san mutane ba su san ta, bari mu faɗi ta anan tunda imu ne da kasare yana dauka. Me yasa Aisha ta dinga jin nadama akan abin da ya faru sayyidina Usman? Saboda Aisha radiyallahu anha wa ghafara laha tana cikin wanda suka fara sukan sayyidina Usman, ta yi wasu kalmomi wanda tana ganin cikin ɗalibanta ne kawai, kamar ba ta yi da policy ɗin da ake ba. To wannan ya yi encouraging su kuma gaugau da Aisha da Talha da Az-Zubair, duk sun samu kansu a cikin wannan damuwar ne, saboda sanda ake mulkin sun taɓa bayyana cewa kaza da ake yi ba mu yadda ba. Su kuma jahilan gari da gaugau mutanen Iraki da Misra da sauransu, in suka je suna nasu wautan sai su ce ai sahabbai ma sun ce kaza, sai suna makalewa da wannan maganar da wasu cikin sahabbai suka yi, koda ba su yi da nufin su su masa inkari irin wannan nabarna ba, sun ga abin da suke ganin ba mu yadda da wannan tsarin ba, amma kuma suka kasa mallakan bakunan su a daidai lokacin suka ambata, sai wani sakare ya ji, wannan sakaren ya dauka sai ya kai labarin Iraki, ya kai labarin Masar. To wannan shi ne fa ya dinga ruruwa har ya kai ga abin da ya faru, har ya kai ga fitinar da har yanzu musulmai ba su kushe ba suna biyan farashinta. Saboda haka shi sa malamai suke tsoratarwa sosai game da wannan irin tafarki, da tunanin cewa shi ne tafarkin gyaran al'umma. Idan ka koma ka ji abin da Nawawi ya faɗa, za mu karanta mu dai gaba insha Allah, kura ɗan kaɗan ne, ka ji abin da Nawawi ya faɗa game da irin wannan, game da irin wannan abin. To abin da ya sa muke dandana akan wannan, saboda mu a ƙasashenmu wannan karatun ya da wahalar ganewa. Me yasa? Saboda zaluncin da shugabanni suke yayi tsanani, kuma ba a ganin wani alama na za su ji nasiha ko wata magana da aka musu a ɓoye, kuma an sha gwada a je a yi musu a ɓoyen sai su ki gyarawa. Yanzu san lokacin da matsala ta faru na maganar subsidy ɗin nan, maganar yaƙi da Niger, maganar waye da waye, duk malamai Supreme Council of Shari'a kuma su kuma a Nigeria ko wane ne sun ta yin ƙoƙari, ƙungiyoyi da sauran dattawa a ce bari a samu shugabannin nan, tun ma ba zamanin wannan shugaban ba, tun zamanin Obasanjo ma an ta yin wannan, a ce bari a je a gaya musu ko dai su yaudara su nuna sun ji daga baya su ƙi yin abin, ko kuma tun a wurin ma su ƙi barin ma a faɗa. Akwai inda in an je ba ma za a ba ku faɗa ba. Za a canza narration ɗin abin ne kawai, a ba shugaban kula speaker a ce ya buɗe da taro da adda, gwamna ya yi jawabi da ya gama a ce protocol ya yi jawabi, duk su kwace wurin gaba ɗaya, sai ƙarshe a ce to wane ka kuma rufe taro da adda, ba za a ba abin ku faɗa ba. To wannan yana harzuƙa malaman suka dawo kawai su hausa faɗa a mambarinsu, dole ka ba su uzuri. Yana harzuƙa su in sun dawo su faɗa, ko kuma su je ga abin da aka yi da su rini-rini, so sun ba da bishara cewa an ce za a yi, sai kuma a yi aka san haka. Don haka kaga 'yan siyasa sun taimaka sosai wajen hana mutane su yi aiki da wannan karatu. Sun taimaka. Saboda haka ni na ba duk malamin da ke yi, in dai malami ne ka ba shi uzuri. Amma abin da muke faɗa shi ne ɗalibai da jahilai da sauran wanda ba su kai su faɗa ba da suka kutsa kansu cikin wannan matsala. Amma malami za ka ba shi uzuri saboda ga abin da ya faru. A lokaci guda kuma talakawa suna nan kuma suna zaginsu cewa ai sun je an ba su kuɗi ne, ai sun je sun faɗa abin da ba shi aka ce su faɗa ba. Talakawa me yasa ba za su zagi 'yan majalisarsu da suka tura ba? Ai kowane talaka yana da wakili, majalisar dokoki yana da shi a majalisar tarayya, ya zagi wannan mara ba shi ka tura ba? Shi ka tura, ai wannan kuma Allah ne ya turo shi, Allah ne ya ba shi aiki, kuma yana aikin Allah ba aikinka yake ba. Yanzu ko ran nan nake gaya ma wasu na ce ni wallahi yanzu ko wannan rigimar da aka yi akan mai sunan shi haraji, ko wallahi ya karna mun cewa mutanen Najeriya har ba mu sa abin da muke ba. Wannan ba nasara ba ce a cikin ni tunani irin nawa. It may sound radical, amma ni ban ga nasarar da aka yi a cikin wannan ba, saboda wannan abin it has come to stay, kuma sai an yi. Waɗannan ba su da tunanin za su bari. Kuma ai ba zage-zage ya kamata a yi ta yi ba. Dimokuraɗiyya da ta kai su ai tana da procedure. Sai a ce to wane da wane da wane da suka ce sun yadda, bari mu je mu koma ce ma INEC to mun janye su daga wannan mukam. Ai akwai wannan ka'ida. Daga lokacin zuwa yanzu ya kai a ce an je Ocean INEC an shi form ɗin an yi signing enough signature za ta yi mutum kiranye. Ko ba a kai ga masa kiranyen ba, ya ga da gaske an je an ce ana so a mai kiranye, wala da shiga ta ce shi. Saboda ya fi kowa san wannan mukam. Amma ba wannan hayaniyar da aka yi, su ma suka ɗauki 'yan hayaniya nasu suka taya su, suka dauki ma wasu malamai an ce har malamai aka dauka kwangila su mai da martani ko haka ake cewa ni ban sani ba dan ni wallahi bana ma tsayawa in ga mai aiki ba abin da ya dame ni da abin karantawa da yafi mu muhimmanci kai da wannan hayaniya dan da zaka ganta a gari ko baka sani zaka gamu da ita duk an gama wannan hayaniya yanzu magana ta wuce cewa akai bill din aje a saki inganta shi ba yafi an yi watsi da shi ne saboda haka ba dai tsugune bata kare ba wai tana jika kibiyan mahaukaci an ce an cire ce tana nan a ciki tunda haihuwa yana jin zafi saboda haka ba a gama ba jama'a yan Najeriya har yanzu ban kuma cike ta taimu yadda zamu gane meye alƙiblar mu ba sai dai mu fata Allah ubangiji ya sa kanmu ya waye sannan kuma a duk mutanen da suke kamar da aka saba duk mutanen da suke ta magana akai fa mafi yawan su ma ba su taba ganin kofin bill din ko su karanta ba kamar ga da muka fada jiya dan kawai ka ji wani ya ce bill kaza yana da matsala wani kuma ya ce bill kaza yana da inganci wannan magana kawai bata baka dama kai kuma ka sa baki ba bata baka dama ba baka kai matsayin sa baki ba su sun karanta ne kana so ka sa baki to ka je karanta kana da expertise na iya karantawa ka gane eh to sai ka je ka sa baki in baka da shi to wannan magana ba taka bace wannan magana ba taka bace wani abu da ya bani sha'awa shine sai na ga wai ɗan boko wai suna jin haushi da takeici wai malami sun sa baki akan abin da ba su da ce oh ashe wato kowa aka samu shi baki akan abin da yake ganin harkar shi ne yana ganin an mai shigegi su suna ganin za su iya sa baki a harkar malamai su ce ai ba ai mu musulmai ne to wannan ba sai cewa ɗan Najeriya ne malami ya magana ta addini wani ya sa baki aka ce mai sa baki sai ya yi shi ma musulmi ne to yanzu kuma shi ya magana akan abin da yake ganin ya sani ya san economics ya san kaza ya san taxation malami ya sa baki ya ce dan me yasa malami zai sa baki ce to saboda shi malami dan Najeriya ne fa jawabuka huwa jawabu in kana so a daina sa maka baki akan abin da ka iya kai ma ka daina sa wani baki akan abin da ya iya sai a zauna lafiya duk dai ana dai fagamniya ne kawai Allah dai ya kyauta almuhimmu waɗannan riwayoyi a Sheikh Al-Albani shi da ya hada su gaba daya sai ya ga cewa sun kai ya inganta su amma wasu malamai suna mushi jayayya akan wannan ingantawa da haka muhalli ne na nazari muhalli ne na bincike ko da dai hadisin ma ya fadi amma dai ka'ida tana nan haka take a cikin ilimi wallahu a'lam malam yace babu su'alir ra'iyati amma yajibu liwaliha alaiha babu da ke bayani akan cewa za a tambayi talakawa akan abin da ya wajaba ga shugabansu a kansu wato ranar alkiyama da shugabannin da talakawa kowa sai an tambaye shi akan haƙƙin ɗayan qala hadathana muhammad ibn auf ya tadi kawai hadisi daga malam muhammad ibn auf ibn sufyana al-himsi mutumin himsi ne wannan mutumin ƙasar sham ne yana da hadisi a cikin sunan abi daud da kuma al-imam an-nasa'i a cikin ishratun nisa shine dai har ila yau da isnadin sa zuwa ga Muhammad ibn Isma'il ibn Ayyash mun ji wannan cewa mai rauni ne an damdam ibn Zur'a damdam na ma ta jin shi ko damdam ibn Zur'a ibn Thubil al-Himsi ya rasu na manta ta kubuce mu yanzu nan hadisin shi a cikin Abu Dawud da Ibn Majah a cikin muqaddima an shira ibn Ubayd an al-Miqdam ibn Ma'adi Karib daga sahabin nan Miqdam ibn Ma'adi Karib ibn Amr ibn Yazid al-Qahtani shi kuma hadisan shi a cikin al-Kutubul Arba Abu Dawud da Tirmidhi da Nasa'i da Ibn Majah da kuma Bukhari ma ya fitar da hadisin sa Muslim ne bai fitar da hadisin sa ba yake cewa sami'tu Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yaqulu naji manzo Allah yana cewa la yakunu rajulun ala qaumin ba wani mutum da zai zama shugaba akan wasu mutane illa ja'a yawmal qiyamati yaqdumuhum wa hum yattaba'unahu ana al-qiyama zai tashi a gaban su sana biye da shi kamar da ainihin wato Allah yake fada menene fadin Allah a falsafa ne da ba shi ba bi imanihim yau mai yaki kullu ummatin bi imaniha ko na'am ranar da Allah ya ce kowace al'umma za ta zo tare da shugabansu yana gaba yus'alu anhum wa yus'aluna anhu to shine falanas'alan yus'alu anhum za a tambaye shi game da su wa yus'aluna anhu suma za a tambaye shi game da za a tambaye su game da shi yus'alu anhum za a tambaye su su shugabannin game da mutanen wa yus'aluna tambaye shugabannin oke a tambayi mutanen anhu game da shugaban yus'alu za a tambaye su anhum game da su wa yus'aluna suma a tambaye su anhu game da shi ina fata mun gane wato kowa sai mai tambaya akan abinda aka daura masa za a tambaye shugabanni abin aka daura musu da shugabanci sauran shugabannin tun daga manyan shugabanni halifofi da gwamnoni da shugabannin kasa da ministoci da kwamishinoni da duk wani wanda yake da wasu mutane a kasar sa a wata ma'aikata ko wata hukuma ko wata makaranta ko wata al'umma ko wata kungiya inda ya shugabanci mutane har zuwa kan mai anguwa da shugaban tasha da shugaban ɗan ataba da shugaban ɗan keke nafe kowa ba wanda za a kyale kaka cewa ai da gwamnati ko yake kai ma da naka shugabanci ya ce kullu unasin bi imamihim fata Allahu alaik ranan da kowa da mutane za su tare da shugaban su yawma yad'u kullu unasin bi imamihim ba idan za a mutane za a yi mutane hisabi ko za a kirayi kowace al'umma sai a kira shugaban su a sashi a gaba shine wannan hadisi yake ishara kowa sai an tambaye shi game da shugabancin da aka daura masa su kuma su ma talakawan a tambaye su game da biyayye shugabancin da aka daura musu game da nasiha da aka daura musu akan yi mai shugaba game da da'a game da yin addu'a ga shugabanni da aka kowa yana da nashi da likullu mun yawma zai shani yugunihi dan mu yanzu cewa muke ai shugabannin su kare za a tilke kamar mu da an ce ka za ce Allah sarki irin na kala rayuwa ce wani zamani karai a Najeriya ce zamanin kaza ce kai wani wuce kawai ai ba dan da kaji ma a Najeriya ta ishe ka a wallahi ba haka bane wallahi sai ka tsaya babu wani wai dan karai wani shugaba wanda ya cire subsidy ko ya cire ya canza naira wallahi sai an tambaye ka wannan ba zai baka wani lifeline ba sai an tambaye ka yanda shi ma za a tambaye shi luxury din da ya samu na shugabanci wannan isnadin yana da rauni saboda Muhammad ibn Masil Ismail ibn Ayyash At-Tabarani ya ruwaito shi a cikin Al-Mujam al-Kabir ta wannan fuska malam ya sake cewa babu ma amara bihin nabi sallallahu alaihi wasallam min as-sabr indama yara al-mar'u min al-umuri allati yaf'alu hal walatu babun umarni akan cewa mutun yayi hakuri idan yaga irin abubuwan da shugabanni suke aikatawa na rashin imani na zalunci na takaici na bakin ciki na damuwa kullun wani bala'i bayan wani irin yadda misali yanzu muke rayuwa din nan muke gani tunda aka fara Najeriya shekara watakila 40 baya daga ta malam tun 40 baya haka ake koko kune kuka dan kwana biyu eh alaji kuma ka haura 50 ko alaji barisa fa ka haura 50 barisa ba yi ritaya fa ai barisa ba a shiga asalin tsohon da muke matsawa muke matsawa malam mai wuka to tunda dai ni ne wayo misali zamanin shagari misali 1980 sanda aka wa shagar ju mulki 1983 ko 83 idan na jinnin sanda nake iya tunawon da suke faruwa 1983 da aka wa shagar ju mulki har yau dai Najeriya kullun dai baya take komai ƙara tsada yake komai ƙara rikicewa yake al'amura ƙara tabarbarewa suke har suka kawo da suke din nan ko to wannan abun da ake gani mai shari'a tayi umarni da shi gare mu shine wannan babi قال حدثنا هبه بن خالد قال حدثنا ابن ابان بن يزيد هبه بن خالد القيسي من جهه حديثن شي دهوا شي كما يچه daga ابان ابن يزيد العطار ابو يزيد البصري كده wannan yana da hadisi a cikin kutubus sita gaba ɗayan su in banda ibn maja yace hadathani yahya ibn abi kathir ya ibn abi kathir ya ba mu hadisi anna rajulan haddathahu yace wani mutum ne ya gaya masa wannan mubhami kenan ko amma wannan ba matsala bace anan me yasa saboda hadisin ya zo a cikin sahih muslim kuma imam muslim ya ambaci waye anan wajen shine wani mutum mai suna zaid ibnu salamin ibnu abi salami ya ambace shi a daidai nan wajen shine yake riwayatowa daga baban shi anna aba salamin haddatha shi zaid din shi da wanda aka ce wani mutum din anan an abi malik al-ash'ari abu malik al-Ash'ari anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, yace manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace as-sabru diya'un, as-sabru diya'un. Wannan ya battara shi asalin riwayar sanani yace gare mu shine hadisin at-tahuru shatarul iman, shatarul iman wa la ilaha illallah tamla'ul mizan. Wa menene was-sawm wa subhanallahi walhamdulillahi tamla'anil mizan, ko tamla'u ma bayna samawati wal ard, to shine wannan hadisin. To a cikin shi ka san akwai was-sabru diya'un, hakuri wani haske ne mai nagarta. Abdiya shine haske wanda bai cutarwa, kaman hasken farin wata, zai bada haske kuma ba zai bada zafi irin na rana ba, shine asalin abdiya. Zahirin abin da ake nufi da hakuri anan shine dauriya da dangana, kaman yadda shi dama lafazin hakuri yana zuwa da ma'ana daban-daban, shi lafazin as-sabr yakan zo da ma'anan habsun nafs, juriya da dauriya, kaman misali fadin Allah madaukakin sarki inna wajadnahu sabiran ni'mal abd, kaman fadin Allah madaukakin sarki wallablanukum bi shay'in min al-khawfi wal-ju'i wa naqsin kaza kaza kaza, kashin aya Allah yake cewa ubashir sadil, wato wanda suke da jura waɗannan abubuwan, yana zuwa da ma'ana haka. As-sabr yana zuwa da ma'anan al-jur'a, wato abin nan tsageranci ko kema dagas, kamar da Allah ya ce game da kafirai fama asbarahum alan nari, za su zama sun wato ba wai hakuri ne na san dangana ba, na ba yadda suka iya ne. Sannan hakuri na zuwa da ma'anar abin nan as-sabat, tabbatuwa akan abu, kamar da Allah yake cewa animshu wasbiru ala ma asabakum, haka kaman irin wasbir ala ma yaquluna, to wannan ya nufin as-sabat, kar ka canza, ka tabbata a yadda kake. Yana zuwa kuma da ma'anan ar-riba, yadda da abin da Allah yayi, kaman wasbir li hukmi rabbika, ai ka yadda da hukunci da Ubangiji. Suna zuwa da ma'ana da yawa, amma dai zahirin abin da yake anan shine hakuri akan wahalhalun duniya da kuncinta, to yana da alherinsa. Ya zo a wata riwaya mai yakon as-sabr, ya zo lafazin da wasiyamu diya'u, shi ma kanshi siyam saboda nau'i ne na hakuri, hakuri daga abinci, hakuri daga bude baki ai ta magana, hakuri daga mu'amala da mata. Wannan hadisi kamar yadda muka ambata yana cikin sahih Muslim, kuma al-Imam Muslim ya ambaci mutumin da aka boye anan shine Zaid ibn Salam ibn Abi Sallam. Al-Imam Ahmad ibn Hanbal ma ya ruwaito shi ta hanyar wato malamin sa Affan da Yahya ibn Ishaq zuwa ga Aban zuwa ga Yahya ibn Abi Kathir ta wannan hanya. Haka nan Al-Imam Nasai ma ya ruwaito shi a cikin Amalul Yawmi wal Laila, haka nan At-Tirmidhi a cikin Jami'in sa, haka Ibn Majah da Ibn Hibbana da sauran malamai sun ruwaito shi. Baya ga su ma duka gabaki ɗaya kankat Al-Imam Al-Bukhari ma ya ruwaito shi ta wata hanya daban da shi da Muslim, zuwa ga Hammad suka ruwaito wannan riwayar wata daban, su ruwaito ta tana tikewa dai zuwa gare shi wannan sahabi din. Now diya'an, okay, me nace, okay, haske mara zafi na ce ko kuskure na ne, wala zai san sadiya wal qamara nuran. Abdiya shine zai zama kenan ma'anan shi haske mai gamewa. Ina tana bari nayi wani gyara da turan nan nake ta manta shi akan wasu mas'aloli guda biyu. Na farko game da danganta hadisin Quraysh da cikin sahih Muslim zuwa ga waye ma muka danganta, zuwa ga Adi ko maimakon na ce hadisin mai kwan Tamimu Dari, na danganta zuwa ga Tamim mai kwan Adi ibn Hatim, wanda kuma hadisin na Adi ibn Hatim ne shine goma za su sallama da Quraysh, to mun kanta hadisin Tamim sai nayi wahami da danganta mishi wannan kuskure na ne. Da kuma wani hadisi da muka wuce a can baya, hadisin al-islamu yazidu wala yanqus, musulunci yana karuwa baya raguwa, wanda ma'anarsa shine musulunci yana karuwa da wanda suke shigan shi koda wani ya fita musulunci ba zai ragu ba ma'anar farko kenan ko kuma ma'anar cewa musulunci yana karuwa shine abin da Muawiya ya fassara cewa idan mutum wanda ba musulmi ba ya mutu yana da magada musulmai to a ba su dukiya saboda musulunci karuwa shi ce ba raguwa bace a gurin musulunci da kuma cewa musulunci yana karuwa da yawan garuruwan da yake budewa koda wani gari yayi ridda wani gari kamar Andalus da suka ba musulunci to ba raguwa bace ga musulunci su ne suke da asara to na manta asala abin da faɗa a lokacin wallahi su kai ka tuna mun wannan bai mun tashi ba tana dai manta kullun nace zan gyara sai mun manta a akai wajen karatu nawa kuma malamin sirri kama ka manta ko to wallahi musta kuma ni ba zai tuna mun kasadin balansa na inji in saki ji to abdiya haske mai gamewa wanda ake cin moriyar sa ko da yaushe jazakumullahu khairan وحدثنا ابو الربيع الزهراني كنن كو قال حدثنا حماد بن زيد حماد ابن زيد ابن درهم ايتشي شيني 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 حمادو cikin hamadawa guda biyu shine mafi girman haddada shine mai karfin haddada fiye da daya حماد ابن زيد ya kasance ma baya gani amma duk hadisan shi haddace su قال حدثنا يا ابن سعيد الانصاري كنن wannan يا ابن سعيد ابن قيس ابن عمرو عالم المدينه wanda dalibi ne shi ma a gun duka al-fuqaha us-sab'a dinan duka malaman sai an Anas shike ruwaya daga Anas dan Malik qala yace da rasulullahi sallallahu alaihi wasallam al-ansara thumma qala lahu manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya kira an bayan ya tsallake sha wa hadathana Muhammad ibn Abi Bakr al-Muqaddimi قال حدثنا حماد بن زيد go shine wancan da yake Hammad ibn Zaid ibn Dirham Abu Isma'il al-Azdi go na'am mun yi magana akan sa al-Allamah ad-Darir hadathana al-Ja'ad ibn Dinar al-Yashkuri shi kuma yace hadathana Abu Uthman Abu Uthman yace hadathana Abu Raja'il al-Utaridi kenan mukhadrami Abu Raja'in yace qala sami'tu ibn Abbas yarwihi an an-nabi sallallahu alaihi wasallam qala manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace man ra'a min amirihi shay'an yakrahu falyasbir wanda duk yaga wani abu daga wani shugabansa wanda bai so baya san abin to yayi hakuri wannan ita ce riwayar Bukhari da Muslim wancan sabrul diya Bukhari ya fitar da shi ba kuskure ne shi ba ko wannan ita ce riwayar Bukhari da Muslim daga Ibn Abbas daga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam cewa wanda yaga wani abu daga shugabansa wanda baya so a cikin dabi'ar sa ko tsarin shugabancin sa ko mu'amalar sa to yi hakuri hakurin nan insha Allah zai kawo mishi mafita sai mu tsallaka zuwa wancan da muka fara karantawa da yace haddathana Abu Rabi qala haddathana Hammad ibn Zaid qala haddathana ya ibn Sa'id an Anas qala Anas yace da Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam al-Ansara Nabi sallallahu alaihi wasallam ya kira al-Ansar wato mutanen Madina Aus da Khazar sahabban shi dinnan da yake matakan kaunar su sun makala a cikin jawabin da ya musu yace amma ba'd innakum satarawna ba'di athara fasbiru hatta talqawni yace za ku ga innakum lalle ku satarawna ba'di a bayana za ku ga asaratan ana karanta shi asara da fathatain ana karanta kuma a ce ufra da damma sannan da dauri ana kanta kuma a ce ifra bil iskan bil kasri mal iskan a ce ifra ko bil fathatain asara wannan ita ce riwaya shaya a riwaya kushmiha ni ufra damma da dauri duka ma'anar shi shine mene shine al-istithara al-infirad bi shay'il mushtarak nepotism kenan ko san kai pipi ta kai akan saura za a ga shugabanni annabi ya ce wa sahabbai za ku ga shugabanni a bayana waɗanda za su pipi ta kansu akan za su kebance kansu da Roman democracy kenan za a ce ko Roman shugabanci dividends za su kebance su kadai daga su sai yayin su sai na kusa da su ko kuma kusayin da za ku wannan yana daga cikin kamar da Imam Nawawi yake cewa haza min mu'jizatin nabi sallallahu alaihi wasallam mu'jiza ce ta manzo Allah sallallahu alaihi wasallam annabi yana musu na farko cewa ba su za su shugabancin ba kisa wani ansari bai taba zama halifa ba idan annabi ya ga musu din cewa ansarawa ba ku za ku yi halifanci bai ce za ku ga shugabanci a bayana da za a bai da ku gifi amma ku yi hakuri a wata riwaya ce ma muslim ana sai ce falam nasjar sai mun kasa hakurin yana ishara akan mutanen madina ba wai shi ya kasa hakuri ba wasu ba su iya hakura ba har aka ga yin waqatul harra zamanin Yazid dan Muawiya kamar da yake sananne Nabi ya ce to ku yi hakuri har ku gamu da ni a tafkin a tafkina kaga Annabi sallallahu alaihi wasallam yayi musu bishara da cewa shugabanci ba nasu bane kuma haka ya tabbata ya musu bishara da cewa shugaban da zasu shugabanci zasu gwada musu san kai da babakere kuma haka ya tabbata sannan kuma ya musu bishara akan cewa su zasu gamu da shi a tafkinsa ya tabbatar musu da samun aljanna kenan to wannan yana nuna falalarsu su mutanen Madina ɗoriya akan sauran falalarsu da kuma falalar haƙurin da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce su in sun yi haƙuri za su gamu da shi a tafki to ya daga cikin abin ban mamaki ga mutane masu mu'amala da hadisai a wannan zamanin shine sun yadda su ja wannan hadisin da ire-irensa akan cewa ai dama Annabi ya ce za a yi zalunci dama Annabi ya ce za a yi shugabanni azzalimai to amma wajen faɗan menene shawara da umarnin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya bayar an ga shugabannin ba ce ai hakuri ba to wajen hakurin ku ba su babu Annabi ya ce abu ba kaga akwai atubin ibadin hadisi wa takrim ibadin kenan hadisi ɗaya ne ya kawo cewa za a yi shugabannin masu iri kaza kuma an gansu kwabo da kwabo yadda Annabi ya faɗa kuma Annabin ya ce in an gansu ga yadda za a yi a wasu wuraren ma aka ce ba za mu yaƙe su da ya ce a'a to amma wani sai ga wai gara dai a yaƙe su shi dai ba zai iya hakurin ba gaskiya shi ba zai iya hakuri ba kaga wannan bai bi sunnar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam bai bi addinin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam saboda haka ya jira abin da zai gani wannan hadisi yana daga cikin kamar da muka ambata yana daga cikin alamin nubuwa na manzo Allah sallallahu alaihi wasallam annabi ya faɗa musu abin da za su gani kuma sun gan shi kwabo da kwabo al-imam an-nawawi a cikin sharhi wannan hadisi cikin al-minhaj yake cewa wa fihi al-hasu ala ta'a yana nuna kuma kwadaitarwa akan biyayya ga shugabanni wa in kana al-mutawalli zaliman asufan ko da shugaban azzalimi ne bakin azzalimi asuf wanda ya rufa ido akan zalunci wanda zaka ga yana kirarin cewa ma sai nayi maganin su wallahi ai ba su mamatsu ba ai ƴan Najeriya ma suna jin dadi ne na ƙarya kaga wannan zalimin ne asuf Allah karba mu da su yace fa yuqta haqqa shi a bashi haƙƙin shi min fa'a wala yukhraju anhu kada a mai tawaye wala yukhraju alaihi wala yukhlau ka a ce za a kwabe shi sau yace bal yutadarra'u ila llahi fi kashfi adahu a koma ga Allah dan neman Allah ya yaye bala'in wannan shugaba to wannan ne inda ake jayayya tsakanin mutane duk wanda yace jama'a mu koma ga Allah sai yace ba wani nan ba wannan ba za mu koma ga Allah ba America kuma su kai ga Allah malaka duk wanda shedan kiru dan mutane jama'a ba wani nan lokacin da malamai suka ce kada ai zanga zanga nan ta Augusta haka aka dinga an dade ba a ci mutuncin malamai ba irin wannan kwanaki ba wani malami da aka kyale a lokacin hawan da ake ganin ma ƴan ba ruwa na ne su basu ma damu da duniya ba sai da aka ci mutuncin su kai ba wai malaman ahlus sunna da akwai cikin sai kuka masu magana a munbari ba har malaman dariqa wallahi ba kyale su sai da aka ci mutuncin malamai saboda sun ce jama'a wannan hanya ta zanga zanga ba za ta kulle ba annabi bai ce ai haka ba akai ta musu magana iri daban-daban kuma sai da aka yi zanga zanga duk da maganganun su rage wa zanga zanga kaifi to ƙarshe dai kowa ya ga abin da ya faru zanga zanga ba ta haifar da komai sai ƙara rikicewa al'amura Allah ya kyauta wannan dai shine umarnin manzo Allah sallallahu alaihi wasallama gare mu kuma in dai mun ce mu ahlus sunna ne to abin da Annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce mai aiki da shi sai mai aiki da shi ya rage namu idan mun yi aiki da shi mun koma ga Allah yadda Allah ya ce Annabi ya ce a koma zuwa ga Allah to za mu ga abin da zai zama mana alkhairi idan mun zo darasi na gaba za mu ji ƙarin hadisai akan haka kuma babu mamaki ma mu ambaci koda wasu ayoyi na alkur'ani waɗanda suka nuna manhajin da ake bi wajen mu'amala da irin wannan zamanin na bala'i da asara da san kai da ake gani gashi nan ya riga ya mamaye duniya ubangiji Allah ya kawo mana mafita Allah kuma ya bamu ikon ganin gaskiya da aiki da ita domin ba yin kanmu bane jama'a abinda abinda zamu nema daga Allah shine tawfiki, Allah ya sa wannan gaskiya da muke karantawa a cikin nasoshin nan, Allah ka ba mu ikon aiki da ita. Wannan shugabanni abinda aka ce musu na addu'a alheri, Allah ka sa mu iya musu addu'a, muce ubangiji Allah ka shirye su, dan yana mana nauyi, yana mana nauyi muce Allah ya shirye saboda haushin su da muke ji, muna ji wasu su sa ji haushin mu ba yadda muka yi. Dan Annabi ya ce za a wasu shugabanni waɗanda ba su san talaka, talaka ma bai san su, to su ne waɗannan. Saboda haka talaka tunda bai san su, wanda baka so a ranka ya daka ka mushi addu'a, sai dai kawai dan ka bi umarnin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam, to ubangiji Allah ya shirye su, Allah ka canza mana abin da yake shine mafi alkhairi, Allah kuma ka sa mu ma mu shiga cikin babban sawun ansaru, mu ma mu isa tafkin in mun yi hakurin. Wa sallallahu wa sallama ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasahbihi wasallam, wa subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka allahumma wa atubu ilayka, wassalamu alaikum wa rahmatullahi.